أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyar ga watan Ramadan shekara ta 1437 ko hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 10 ga watan June shekara ta 2016 a lissafin Turawa. Za mu ci gaba da karatun da muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Lamido Akko a garin Kumo, Akko Local Government a jihar Gombe, Nigeria, ga iyayenmu mata a duk shekara a watan Ramadan. Muna fatan an shekara lafiya, kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu, waɗanda kuma Allah ya rubuta zai ɗauki ransu a wannan shekara Allah ya ba su kyakkyawan cikawa. A yau insha Allahu ta'ala, kamar yadda aka saba, muna da series na darussa, ma'ana jerin gwanan darussa karatuttuka da zamu yi da suka shafi iyaye mata kawai da kuma wani bangare na mazajensu. Darasin farko da zamu fara magana a kai shine musulunci da 'yancin mata. Nan kam ina muku albishir bayani ne da za a yi da ya shafe ku ko mata, da irin yadda ake tauye muku 'yancinku da kuma nauyin da yake kan al'umma su kula da ku mata, su taimaka muku, su agaza muku, wanda kuma ba sa yi, da kuma wasu al'amura da ya kamata ku yi a shari'a kuma ba ku yi. Wannan shine abin da zamu fara tattaunawa. Sunan darasin: musulunci da 'yancin mata. Darasi na farko kenan yau insha Allahu ta'ala. Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin Al-Qur'ani dan ya nuna mana cewa mace ita ma 'yar uwar namiji ne, suna tarayya da namiji akan abubuwa da dama. Ba a ce kawai dan kin zama mace shikenan kin zama wacce ba ta da 'yanci, ba ta da haƙƙi, ba ta da kima, za a yi rayuwa da ke irin rayuwa ta bayi ba. Wannan tunani ne wanda yake ya saba wa shari'a kuma bai dace da daidai ba. Allah yana faɗa a cikin suratul nisa'i aya ta farko: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Allah ce: ya ku mutane, ku ji tsoron Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki da ya halicce ku daga rai guda ɗaya. Rai guda ɗaya ɗin shi ne annabi Adam. Kun ga wannan yana nuna ashe mace tana da ƙarfi, tana da alaƙa ta kusa da namiji, tunda asalin mace namiji ne. To Allah ya halicci mace daga rai guda ɗaya, min nafsin wahida. Wannan rai ƙwaya ɗin shi ne ran annabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, sannan Allah ya halitta wa wannan ran matarsa. Namiji ne sai aka halitta masa matarsa kuma a jikinsa. Wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa, ta dalilin waɗannan maza da mata, ko in ce namiji da mace, asalin duniya iyayenmu kenan, annabi Adam da nana Hawwa'u. To sai Allah kuma ya yi ta fitar da, ya yi ta hayayyafarwa, ya yi ta yaɗawa, rijalan kaseeran wa nisaa, maza da yawa wa nisa'an kathira da kuma kathirat da mata masu yawa kuma kenan idan kuna tare da ni kuna fahimta na asalin tushen dan adam shine annabi adam da nana hawwa'u Allah ya musu rahama da jin kai gaba daya yace ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da su kuke magiya da shi wanda kuke cewa dan Allah ayi mun kaza dan girman Allah kada ayi mun kaza sannan ku kiyaye zumunci kada ku yanke zumunci wal arhama kenan kada ku yanke zumunci ku sada zumunci ya ku iyaye na mata kowa ta je ta gaida danginta ta gaida yar uwarta ta gaida abokiyarta ta gaida dan uwan mijinta da iyan uwan mijinta da iyayen mijinta ki zamanto mai zumunci kada zumunci ke zamanto bangare daya kawai yake dubawa mana bakiya duba a zumuncin bangaren wato iyayen mijinki kamar yadda a yanzu din ne yake yawan faruwa za ku ga mata sun fi mai da hankali da zumuncin da ya shafi su karan kansu amma ba su fi mai da hankali da zumuncin da ya shafi gidan mijinsu ba saboda kishi da yake faruwa a galiban a al'ada irin ta Bahaushe tsakanin uwar miji da uban miji da kuma gidan wato amarya ko gidan matar aure wannan ba daidai bane maguzanci ne rashin addini ne ku zamanto masu zumunta kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mu ma din an umarce mu da mu yi zumunci inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai sa ido ne da bibiya akan al'amuranku abin da yasa na fara kawo wannan aya din kawai dan na nuna mana cewa wato yanda mace take damfara a jikin namiji ku duba asalin mace fa ta jikin namiji aka cire ta babanmu ko kakanmu annabi adam alaihi salam shine asalin dan adam mace ta farko a duniya da aka fara halitta ita ce nana hawwa'u da aka zo halitta ta sai aka cire ta a jikin hagarkarin annabi adam wannan tasa kullum mace ba za ta iya rayuwa ba sai da taimakon namiji kullum mace tana damfare ne da namiji ita mai rauni ce namiji ya kamata ya taimaka mata kamar yadda annabi adam alaihi salam ya taimaka wa nana hawwa'u matarsa suka yi rayuwa na jin daɗi rayuwa na haƙuri rayuwa na girmama juna rayuwa na mutunta juna rayuwa masha Allah tabarakallah to ban ga dalilin da namiji zai zo yana kyamar mace ba wannan maguzanci ne rashin addini ne namiji yana kyamar mace ana ganin mace kamar wata halitta ce ta daban ko ba ta da kima ko ba ta da daraja ko kuma kamar baiwa ce idan aure ta ai ta maltreating dinta ana abin da aka ga dama gare ta wannan ba daidai bane manzo Allah ya ce an-nisa'u shaqa'iqur rijal su mazaje yan uwan mata ne haka suke shaqiqai kamar a ce da kai wani shaqiqin ka ne uwa ɗaya uba ɗaya to jinsin mata da jinsin maza haka suke duk ɗaya suke a wajen Allah kuma babu nassi da Allah tabaraka wataala ya faɗa cewa ya fi son namiji akan mace ba inda aka faɗi cewa Allah ya fi son namiji akan mace kenan kin ga matsayin mace da matsayin namiji duk ɗaya ne bal ma cewa inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi matsayi da girma a cikinku a wajen Allah shine wanda fi ku tsoron Allah idan mace ta tsaya ta bi Allah idan mace ta yi gaskiya idan mace ta riƙe amana idan mace ta sauke farillai da Ubangiji ya dora mata wallahi ta iya fil namiji ma matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kula da wannan gatan mata kenan Allah ya halicci ɗan namiji ya halicci ya mace kuma Allah shine rabbul mar'ati wa rabbul rajul Ubangijin nan shine Ubangijin mata kuma shine Ubangijin maza ba ce Allah Ubangijin maza ne kadai banda mata ba kuma Allah shi ya san ɗabi'ar kowane ɗaya daga cikin su kuma shi ya san abin da ya dace da rayuwar kowane ɗaya daga cikin su zamu zo nan gaba da zamu yi bayani akan yadda Allah ya halicci mace da ɗabi'arta ga yanda Allah yake so ta rayu ga yanda ya zaba mata ba irin yadda turawa suke kwakwazo suke ta kira cewa ga yadda mace za ta rayu ba a'a mace mai hankali mace da ta san ya kamata ta yi kokari ta tuntubi mai shari'a ta tanadar mata a wajen rayuwa. Kata ce Bature ne ko wani mai da'awar duniyanci da son duniya wai shi zai bata tsarin rayuwa. A'a, tsarin rayuwar ke yana cikin alkitabu wa sunna, littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Almar'atu nisful mujtama, malami suka ce mace fa ita ce rabin al'umma gaba daya, ko ba haka bane ba? Mace ita ce rabin al'umma. Kun ga ko ai ba a yi sa'a watsar da kashinta ba, ba a yi sa'a ce babu ita ba. Amma wannan karatun wallahi akwai buƙatar maza su saurare shi, akwai buƙatar maza su san shi, akwai buƙatar maza su fahimci shi. Lallai mace ba yanda za a yi rayuwa babu ita, dole ne rayuwa sai da ita. Ita ce nisful bashariya, nisful alami, rabin ɗan adam gabaki ɗaya, kuma rabin duniya gaba ɗaya. Maza rabi, mata ma rabi. Ita ce take haihuwa, ita ce mai tarbiya, ita ce asalin duk wani ɗan namiji. In akwai wani namijin da ya fito ba ta hanyar mace ba, yayi bayani, babu shi. Babu wani namijin da ya fito wai ba ta hanyar mace ba, babu shi, ba a yi shi ba. Ashe mace tana da matsayi kenan, tana da makana fil Islam, tana da daraja a cikin musulunci, kuma tana tarayya da namiji a cikin hukunce-hukunce da nauyayye-nauyayye da kula da gida da ainihin wato tarbiyya da musulunci ya tsora nauyi ga iyaye gaba ɗaya su yi. Akwai hukunce-hukunce da suka shafi mata su kaɗai, suka shafi halittar su kawai, za mu yi bayani a kai, wanda namiji ba zai iya yin wannan ba. Akwai hukunce-hukunce suka shafi maza kawai, akwai abubuwan da mata suke keɓanta da shi, akwai abubuwan da maza ma suke keɓanta da shi. Gabar magana ta farko, za mu yi magana akan hali mai tashi marar daɗi da iyayenmu mata suke rayuwa a yau, ba don komai ba, saboda mazaje su ji don su yi ƙoƙari su taimaki mata su agaza musu. Idan ka ce za ka yi magana a kan mace a wannan zamani namu da ya gurɓace da son zuciya, wannan zamani namu da ya gurɓace da ra'ayi, wannan zamani namu da ya gurɓace da wato mutum kawai ta kansa yake yi rayuwar ananiya, kowa ta kanshi yake yi, to abun wallahi malam mace ta fada wa cikin wani yanayi marar daɗi, wanda dole ne a yi bayani akan wannan, ba don komai ba a ɗan sauƙaƙa musu akan halin da suke ciki. Ku yadda cewa iyaye mata suna cikin wani yanayi mai ciwo mai raɗaɗi. Na farko, akwai zalunci da ake yi wa mata a yau, zalunci na game, wato gamamman zalunci, cuta da ake wa mata. Tun a tsawon tarihi wannan wani abu ne sananne, kuma ba wai sai a cikin kafirci ba, hatta musulmin sun yi tarayya sun shiga cikin wannan ɗabi'a, wanda ba abin da zai gyara shi sai wa'azi da faɗakarwa. Za mu buga misalai na waɗannan zalunce-zalunce da cuce-cuce da ake wa mata. Abu na biyu, ana ƙoƙari a yi amfani da halin da mace take ciki a wannan rayuwa a haramta mata wasu abubuwa da Allah ya halatta mata, a mayar da martani a kanta. Ana kasuwanci da sunan mace a yau, ita a hana takinta kuma a yi kasuwanci da sunanta. Ana kasuwanci da muryar mace, in za a yi talla na sabulu ko wani abu sai a sa muryar mace don a jawo customers, ko ba a yi? Kun ga ba biyan matan ake ba. Ana kasuwanci da kyan mace, idan mutum zai yi tallan wata atamfa, ko zai yi tallan wani ɗan kunne, ko zai yi tallan wata shadda ko wata les na mata, sai a ɗauki hoton mace kyakkyawa sai a sa ta a signboard, rana ya ta dukanta, ana tallata ta, ana bayyana tsiraicinta. Wannan cin mutuncin jinsin mace ne. Kene yanzu kawai ita mace talla za a yi ta? A tsayar da muryarta a yi tallanta. Sannan ana amfani da gwalangwasan mace wajen yin wani abu. Ta iya karya murya, ta iya kaza, ta iya kaza, sai a zo a ɗauke ta a sa a rediyo ko a talabishin. Akwai waɗanda suka yi amfani da damar su na su kafa wato wani shago da za su rinka bin duniya, suna nuna wa duniya cewa suna nemar wa mata ƴancinsu, amma kuma ba ƴancin nasu suke nema ba, kuɗi suke nema. Akwai masu neman wa matan ƴancin nasu na gaske, akwai waɗanda kuma kuɗin suke nema su yi amfani da mace aje a kamar mutum ya tura karansa ne je mai farauta kawai. Duka wannan abubuwan suna buƙatar gyara, ya kamata a kiyaye. Addi'ayatu tijariya, sanarwa da tallace-tallace na kasuwanci da ake da mata, da almutajara bismin mar'a, kasuwanci da sunan mace, da yin amfani da ita a wasu wurare, kamar misali mutum ya bude ko business center ko wani babban shago, sai ya ɗauko mace ya kafe ta aure, ya hana ta yin aure, ya hana ta zama ta tarbiyyantar da ƴaƴanta, ya ajiye ta don tana da kyau, tana da halitta irin na mata, ya rinka ba ta albashin da bai kai ya kawo ba. Wannan ma mu a fahimtar mu shiga haƙƙin mace ne. Ya kamata a ba ta cikakken ƴancinta da mutuncinta da Ubangiji Maɗaukin Sarki ya bata. Kamar yadda wani yake cewa an yaudari mace, wani mawaƙi na Laraba ce, khada'uha bi qawlihim asna'u wal gawani yaghurruhunna sana'u. Ana yaudaran mace, ana cewa mai kyau ce, an ce ke mai kyau ce, sai a yi ta tasarrufi da ke tunda kina da kyau, haliƙa ki a can, a kai ki nan ana talla da ke. Wasu ma marasa addini, idan mutum ya auri mace mai ɗan haske, to sai a ce ya samu ta yawo a gari, ta sa ta tasawa a gaban mota, sai ya hana ta sa hijabi, ya hana ta sa niqabi, ya hana ta rufe jikinta kamar yadda shari'a ta tanadar, sai ya ajiye ta a gaban mota yana yawo da ita, wai ta yawo a gari. Shikenan ke matsayinki ya ƙare, a dora ki a gaban mota sai ka ce ƴar bebi, ana yawo da ke. Wannan ma ba daidai ba ne ba. Magiya musulunci sun yi amfani da halin da mace take ciki a yau a duniya, a duniyar musulunci da duniyar kafircin, sai suke amfani da wannan suna cutar da musulunci. Wana sai a rinka liƙa wa musulunci cewa shi ne ya sa a wulakanta mace. Wanda za mu zo mu yi bayani a kan makanatul mar'a fil islami, matsayin ya mace a musulunci da irin yadda musulunci ya bata kariya na musamman. Kariya ake yi a ce addinin musulunci ne cutar da mace, kariya ake a ce musulunci ne hana mace ƴancinta, kariya ake a ce addinin musulunci ne bautar da mace. Wallahi bil aksi, muna da misalai dubu, sama da dubu da za mu iya kawowa na tarihi da yake nuna sauran al'ummomi da addinai wanda ba musulunci ba inda suka ci mutuncin ya mace, da na da da na zamani a yanzu din nan. So ya ku iyaye na mata, maganar da ake yadawa cewa wai addinin musulunci ya cuce ku, addinin musulunci ya tauye muku ƴanci, addinin musulunci ya hana ku sakat, addinin musulunci ya ce sai kun rufe jikinku an takura muku, ya kamata a bar ku ku fito, addinin musulunci ya muku kaza ya muku kaza, tsakani da Allah, wannan makiya musulunci ne suke amfani da wannan dama don su raba ku da addinin musulunci, kuma su yi wa musulunci mummunan fenti. Kada ku yarda ku zamanto karnukan farautar Turawa da za a yi amfani da ku har wata ta fito kafafen yada labarai ko ta fito jarida tana rubutu tana zagin musulunci, wai musulunci ya ci mutuncin mace, lallai kin tabbata jahila ba ki karatu ba. Dan idan da kin yi karatu kin san me musulunci, ba za ki danganta cutarwa ga musulunci akan iyaye mata ba. Wannan yasa wato wasu daga cikin mata musulmi wanda basu karanta musuluncin sosai ba suka dauki wannan fitina suka liƙawa al-islamu, kuma dan su wayi gari basu sani ba ko sun sani suna taimakon kafirai wajen fada da shi wato musuluncin. Akwai waɗanda suke ta da'awa suna kiran wato ƴanta mace daga bautar da take ciki. Na'am, akwai waɗanda suka bautar da mata ƙwarai da gaske, amma ya kamata a zamanto an yi adalci akan bayani su waye suka bautar da mace ɗin, kuma a karanta a tarihi a san su waye suka bautar da mace ɗin. Mu a nan maganar mu muna so mu nuna cewa addinin musulunci shine addinin da ya mutunta ƴa mace, ya kimanta ƴa mace. Duk wani addini wanda ba musulunci ba, wallahi al'azimu wato bai mutunta mace ba, bai kuma kimanta mace ba, bai daraja ta ba, kuma bai mata abin da ya kamata ya mata ba. Amma wannan ilimi shine zai tabbatar da shi, da kuma bincike shi zai tabbatar da shi. Babu addinin da ya kira akan ƴanta mace irin addinin musulunci. Babu wannan addinin da ya kira akan ƴanta mace irin addinin musulunci. Babu addinin da ya kula da haƙƙoƙi da dokoki da suka shafi ƴa mace irin addinin musulunci. Sannan addinin musulunci shine yake fada da dukkan wani tsari da zai zo yayi amfani da mace wulakanta ta, kamar yadda na fara yin bayani, yayi amfani da mace tozartar da ita a mai da ita kamar ba komai ba, kamar wata amalanke ne wanda za a je a nemo kuɗi da ita kawai. Akwai wasu thinkers a cikin musulmi da kuma wasu waɗanda suke ganin cewar suna da wayewa a rayuwa sun fada cikin tarkon shaidan, ta yadda suka wayi gari suna fada da tsarin musulunci da ya zo da shi tun fil azal da kuma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan ainihin wato tsari da ya bawa musulunci. Kamar yadda muka yi bayani, duka wannan idan mutum bai wayi gari ba, zai wayi gari, bai mai da hankali ba, zai wayi gari, yana fada da abin da addini ya zo da shi, kuma yana hidima ga wasu. Allah kiyaye mu. Wajibi ne a yi adalci, gabar magana ta biyu kenan, a yi adalci akan lamarin mace. A wannan zamani na ƙarshe, a wannan zamani da muke ciki, an samu wuce gona da iri da wasu suke yi dangane da abin da ya shafi hukuncin mace a rayuwarta da kuma mu'amala da mace, da kuma wuce wato wuce rawa ga makadi, ake cewa ko me mai rawa ne ya wuce makadi, da tsanantawa a wani wurin, da kuma sakaci a wani wurin. Na farko, akwai waɗanda sun rufe macen kif a rayuwa gabaki ɗaya, sun hana mace rayuwa ta jin daɗi gaba ɗaya. Muna nan da irin mutanen da gaba ɗaya mace suna ganin ba ta da haƙƙinta rayuwa, ba ta da haƙƙinta ji daɗin rayuwa. Akwai su suka hana ta karatu, suka hana mace neman ilimi. Akwai wanda wallahi la ilimin addini wala na boko, matarsa ba ta yi kuma ƴarsa ba za ta yi ba, laifinta kawai saboda mace ne. Ya kamata ku ji wannan da babban baki da wasali, ba musulunci ba ne wannan. Kamar yadda namiji yake da haƙƙin ya je nemi ilimi ya yi karatu, to ita ma mace fa tana da haƙƙin ta nemi ilimi ta yi karatu, a duba yanayin da ya dace da ita, da makarantar da ta dace da ita ta ci, wato za ta ci nasara da manufofi na musulunci. In an ga za ta tozarta addininta, za ta zai tozarta, to kada a kai ta wannan makaranta a sama mata wadda ta dace da ita. Amma magana a ajiye mace a gida a ninkime ta, sai surfe, sai daka, sai nika, sai ainihin wato hidima babu zuwa karatu, to wannan magana ta Allah ba daidai bane ba. Yanzu akwai matan da wallahi kula uzu rabbil falaq da nasu wasu iya ba ta shekara kaza tana aure, akwai matan da alwala bata iya ba, akwai wanda tsarki bata iya ba, akwai wanda wankan janaba bata iya ba. Shekara nawa muka yi muna karatu anan, kullun shekara sai an aiko mana malam ya ake wankan janaba. Mata aure da tayi shekaru ta haihu ba dai ba ba biyu ba, alakar aure ta yi ta shiga tsakaninta da mai gidanta, amma wai har yanzu bata ma san wankan janaba ba, saboda bai koya mata, bai dubarta ta je ta koyo ba a makaranta. Tunanin Bahaushe akan hana mace zuwa makaranta tayi karatu, wallahi tallahi wannan ba daidai bane. Ga hadisi ingantacce, Annabi alaihi salatu wassalam wata rana mata suka zo suka same shi, suka ce ya Rasulullahi shin kai kam annabin maza ne kadai banda mata? Sai ya ce a ni annabin maza ne da mata. Suka ce to ka ware mana rana da zaka rinka bamu ilimi kamar yadda ka ware wa mata a maza lokaci kake ba su ilimi. Hakan annabi ya ware musu lokaci, ya ware musu rana, ya sa su haɗu a wani gida. Kamar yanzu nan kuna zuwa kuna taruwa a masallaci a zo a karantar da ku. Tushen wannan abin shine annabi ne ya fara yi. Mata ne suka ce suna so su ma yi musu karatu. Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na babban malami na duniya gaba daya ya ware musu lokaci, da yazo tafiya ma ya tafi da Bilal, mun sha karantawa da ku. Yace karantar da su, aka ruwaito mana abinda ma ya koya musu da abinda ya gaya musu. Kaga ashe wannan raddi ne ga waɗanda suke tunanin musulunci ya hana mace ta ilimi, sannan raddi ne ga musulmin da suke da ra'ayin riƙau da tattauran ra'ayi na su hana matan su je makaranta su nemi karatu. Ya kamata mu gyara, in dai muna bin manzon Allah din ne da gaske, kada wanda ya ajiye matarsa a gida tana zaman jahilci. Dinkim ita jahila ta zo ta haifi ‘ya’ya jahilai, jikoki jahilai, ta tara yara ‘yan mata su zo su yi aure su je gidan mazajen su yi ta yi musu auka, saboda jahilci, babu karatu babu ilimi. Ya kamata mu ji tsoron Allah. To akwai waɗanda suka hana mace gaba ɗaya ta nemi ilimi, suka ilimin zamani. Ba laifi bane mace ta je ta yi karatu na zamani, matuƙar za a kiyaye mata mutuncinta da addininta. Zai zama laifi ne idan za a keta alfarmarta a makarantar, zai zama laifi ne idan za a ci mutuncin musulunci a makarantar. To wannan kam ba yanda za a yi musulunci ya bada dama mace ta je ta shiga inda za a keta alfarmarta, a keta mutuncin addini, don addinin musulunci ya ce a tsare darajar mace da kimarta. Wannan misconception da wasu suke ɗauka cewa ai musulunci ko musulmi sun hana matan su je su yi karatun addini, a'a, ai su karatun zamani, a'a, waɗanda suke hana su la'alla suna dubawa irin makarantu ne da in sun basu sun je za a ci mutuncin su, a ci mutuncin addinin su. Muna da misalai da yawa, akwai makarantun da ake rafin din mata. To dan me mutum musulmi zai bar Esat ya je da sunan zai karatu ai rafin din ta? Akwai makarantun da ake zuwa ake ainihin wato bawa mata passing mark idan sun bada mutuncin su. Malami lecturer a jami'a, wallahi lecturori ku ji tsoron Allah, masu karantar da mata da makarantu na secondary, a ce yarinya ba za a bata passing mark ba sai ta bada mutuncin ta, sai ta bada mace kukanta, a ce idan kina so ki passing ki zo ai kaza da ke, wallahi ku ji tsoron Allah, wannan zalunci ne. To wannan ma sashi cikin dalilai da ya sa wasu ɗin da yawa suke ƙin su bar matarsu ko ‘yarsu su je ta yi makaranta, saboda ba a ba su security a makarantar, ba a tsare mutuncin ‘ya’yansu mata ba. Mu kuma addininmu ya ce a tsare mutunci da darajar ‘ya’ya mata. Akwai makarantun da mutum zai mai da yarinya budurwarsa, malami ne lecturer sai mai da yarinya budurwarsa kawai don ya rinka fasin ɗinta, ko ta ƙi zuwa makaranta a hayar da ita, tunda yana da wata hanya da yake alaka da ita. Malam mata sun zama kamar soyayyar kaza, kowa sha'awarsa yake yi, ana so a je duk wanda ya ga kaza soyayya, to in dai lafiya kalau zai ɗan yi sha'awar a ɗan kakkarya masa ya ɗan abin, ko ba haka bane ba? to akwai masu farautar mata yau, farauta farauta, kuma kowace mace, kowane irin dangin mace, kowane irin nau'in mace, kowane irin kamar mace, akwai wanda yake farautar ta, ba wanda akwai magana kyakkyawa da mummuna duka. Ya kamata masu magana akan wannan su yi adalci, dama muna magana ne akan ayyuwa ɗa mace adalci, sannan kuma ayyuwa musulunci da musulmi adalci. Kada a rinka zuwa ana yankar magana, ana faɗa, ana sukar a ce ai Hausawa kuna ne, sun hana ƴaƴan su je su karatu a makaranta, sun danne su, sun yi musu kaza. Na'am, akwai masu yin zaluncin, tabbas ba za mu hana ba, amma akwai wanda suna da uzuri, suna da dalili. Me yasa makarantu, gwamnatoci ba za su mutunta mata su ware musu makarantun su kaɗai ba, kamar yadda ake a wasu ƙasashe? Akwai university gaba ɗaya na mata ne, lecturerin mata ne, ma'aikatan ma mata ne, ofisoshin duk mata ne, masu karantar da su mata ne, masu karatun ma duk mata ne. Wannan mutum baya da haufi ya ɗauki yarsa ya kai matarsa ta je ta yi wannan karatu, ya san insha Allahu ta'ala ta kuɓuta daga sharrin niyyarmu. Me yasa ba za a yi ba haka a makarantun secondary? Me yasa ba za a yi haka a colleges da ake diploma da NCE? Me yasa ba za a kula da haƙƙin ƴaƴanmu mata ba? Amma a zo ana haɗa mata suna kokawar layin registration, a nan an mutunta mata? To shi kuma wannan taimakon ƴa mace ne? Mata suna gudu tare da maza a jami'o'i, suna kokawa wajen shiga layi da kama layi saboda za a yi registration. Iyaye mata suna gudu, suna zuwa inda ake wahalar ruwa, suna gudu, suna zuwa rijiya, suna ajiye bokitocinsu da maza, wanda ya ture ta, ita ma ta ture shi, saboda suna karatu a jami'a babu ruwa. Billahi al'azimu, akwai har da banɗakuna ma wasu tare suke tarayya. A banɗakuna ma suna yin tarayya. Wannan ba daidai ba ne, kuma wannan ba kimantawa ba ne, kuma wannan ba mutunci ba ne ba, kuma wannan ba daraja ba ne ba. So ina fata iyaye na mata za su yi duba na basira da kuma sani, ya kamata su kula da waɗannan matsaloli da suke ainihin fuskantarsu, sannan su kula da irin tanadi da addinin musulunci ya musu. Mun faɗa kuma muna daɗa maimaitawa, ba daidai ba ne, kuskure ne a ce an hana mace ta nemi ilimi. Addini na ƙwarai ba zai hana mace ta nemi ilimi ba, tunda annabi shi ne farkon malami da ya fara karantar da mata. Kenan kun ga addininmu bai cutar da ku ba, kuma addininmu bai shiga haƙƙinku ba, kuma addininmu bai danne darajarku ba kamar yadda maƙiya suke yadawa. So wasu suna hana matansu su je makaranta saboda wai kar a cakuɗu maza da mata a makarantu da jami'o'i. Kuma wannan abu ne mai kyau, lalle shari'a ba ta yarda da cakuɗa ba ƙwarai kuwa. To amma idan har aka samu daman da aka yi infisal, aka raba tsakanin su matan da mazan, to kin ga ai wannan uzurin ya kau. In akwai inda aka raba tsakanin su, to sai a bata dama ta je ta karatunta, don ita ma ta zama cikakkiyar mace. Bayan wannan akwai waɗanda suka hana mace kuma fita gida gaba ɗaya ma, duka ma gaba ɗaya ba za ma ta fita ba, tunda ta yi aure shi kenan. Tunda Allah ya ce wa ƙarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, ku zauna a cikin gidajenku ku tabbata kada ku rinka fita fita irin na jahiliya. Wani kuma idan ya yi aure kina shiga gidansa, abinda zai fitar da ke kabari. In kin ga kin fita to kin hau kan makara ne. Akwai iyaye na kakanninmu a nan gurin suna zaune, na san za su iya bamu labari cewa an yi wannan zamanin a ƙasar nan. Akwai matar da tun da aka ɗauke ta aka kai ta gidan aurenta, har yabo ma ake ana faɗa, ba ta taɓa fita ba. Ubanta ya mutu ba ta fita ba, uwarta ma ta mutu ba ta fita ba, ƙaninta ya mutu ba ta fita ba, ɗan uwanta ya mutu ba ta fita ba. A yi gobara a gidansu ba ta je ba, a aurar da wance ba ta je ba, duk ba sa zuwa. Ana cewa akwai tsaro, wani akwai tsaro. To ya kamata mu sani cewa ba karantarwar musulunci ba ce ba mutum ya ninki mai mace a gida ya hana ta fita waɗannan abubuwan. Don muna da riwaya, muna da hadisai da suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana maraka matansa unguwa. da kansa. Allah ya kara muku imani, ya ku maza masu tsaron gida. Allah ya kara muku san addini, ya ku maza masu kiyayewa mutuncin matanku. Amma shari'ar musulunci bata hana idan an yi wa mace mutuwa, wai mutum ya bata dama ta je ta yi ta'aziyya ba. Musulunci bai hana za a aurar da ɗan wacce a bata dama ta je ta taya su murna ba. Musulunci bai hana an yi gobara ko wata hasara ta faru a gidansu, je ta gaida ubanta ko ubanta bai da lafiya ko mahaifiyarta ba ta da lafiya. Musulunci fa bai hana ba. Ya kamata a sani wannan gargajiya ne, wani tsari ne na daban. Tunda muna da riwayoyi ingantattu, sau nawa na Aisha take zuwa gidan Abubakar, sau nawa? So da Allah mazan da suke kokarin nanka mai mata su ninke su a gida da sunan kuma addini ne, wai haka? To wannan ya kamata sani cewa ba addini ba ne. Har masallaci akwai wanda ba sa barin mata su. Kuma annabi ya faɗa, ya ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah, kada ku hana mata bayin Allah. Idan mace ta ce za ta je masallaci, namiji ba shi da ƴanci, ba shi da haƙƙin da zai hana ta je masallaci. Duk mata in ta ce za ta je masallaci, haka annabi ya faɗa. Abdullahi ibn Umar wata rana, Umar ya faɗi wannan hadisin, yanayi da lura da halin da ake ciki a wancan lokacin. Kar ku manta ɗani da uba, lokacin da manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah, sayyidina Umar ya rike wannan hadisi yake faɗa, sai ɗansa Bilal, kai afwan, Bilal ne da Abdullahi ɗan Umar, ɗan Abdullahi ɗan Umar jikan sayyidina Umar, sai ya ce wallahi lanamna'ahunna, wallahi sai mun hana matan nan zuwa masallaci. Sai Abdullahi ɗan Umar yake cewa yanzu kai ina cewa annabi ya ce kada a hana mata su je masallaci, kai kuma ka buɗe baki kamar yi rantsuwa ka ce wallahi sai kun hana su, to na daina maka magana har abada. Tunda taurin kai za ka yi, ka yi jayayya da maganar manzon Allah. Aka ce sai da aka yi ta zuwa ana roƙonsa a yi ƙoƙarin sulhunta tsakaninsu, cewa ya yi haƙuri ya yi masa magana, ya yi kuskure. Kinan ka ga ko kin ga ba wai addini ba ne mutum ya nankafe matarsa ko ‘ya’yansa mata, ya ce ba za su je hatta masallaci sallah ya hana su ba, wannan ba daidai ba ne. Ina so na kore wasu tunani ne da wasu suke yi, suke liƙa shi da musulunci, alhali kuma ba musulunci ba ne. Wal islamu minhu bari, musulunci ya barranta daga waɗannan ɗabi’u. Daga cikin mutane akwai waɗanda suke ganin ai zuwa matan su je masallacin ma ai fitina ne, za su ga wane ne, za su yi menene. A yi musu tarbiyya a ce su kiyaye dokar Allah, a yi musu tarbiyya a ce su kiyaye kalle-kalle, a yi musu tarbiyya a ce sun je makaranta su dawo gida kan lokaci cikin hijabi da niqabi da lulluɓe jikinsu, ba wai a hana su ba. Kuma za kullum kuna zuwa ku je ku yi ku shaurari wa'azi, ku ji karatu. Wani za ka ga kullum yana masallaci yana jin wa'azi, amma matarsa ba ta taɓa zuwa ta ji shaurari wa'azi ba. Yanzu wannan ya zama zaban adalci? Kai kana so ka samu aljanna ta hanyar neman ilimi, kuma kai ka hana matarka ko ‘yarka ta nemi ilimi, ba daidai ba ne? A yau fa a masallatanmu ma saboda ƙoƙarin kiyayewa an yi manya-manyan katangu, an gine tsakanin maza da mata a masallatai saboda gudun fitina. An garka ne wasu ma masallatan daban ga can masallacin mata ga na maza. Amma a lokacin manzon Allah ko katanga ma babu ko labule ma babu, mata ne a baya kawai, sahun baya gaba ɗaya na mata ne. Labulen ma babu, katangar ma babu. Idan ƙoƙarin kiyayewa ne da kuma tsare mace ɗin, ai ba a kai annabi ba sallallahu alaihi wasallam, to akwai inda haka ɗin ake haɗuwa. Kuma haka ɗin ba laifi ba ne, mata suna baya, maza kuma suna gaba. Amma idan akwai fitina, an hango akwai fitina, to babu laifi idan an yi katangar saboda fitinannun mata da kuma fitinannun maza. Don an samu a tarihi akwai waɗanda suka ga tunda mata suna zuwa shi kullun a makare yake zuwa yana sahun baya. Akwai wadanda kuma su ma daga cikin matan saboda fitina sai su rinka zuwa da wuri su zauna a sahun gaba a masallaci dan ne zama suna alaka suna ganin maza. To shine wasu malamai suke faɗa cikin karkashin tafsirin ayan nan ta suratul Hijri, Allah cewa Allah ya san al-mustaqdimina minkum wal-musta'khirin, mun san waɗanda suke yin gaba a cikin ku da waɗanda suke yin baya. Cikin tafsirin ayar suka ce akwai wannan magana din, duk da cewa Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya yi suka dangane da wannan riwaya din. To a nan gurin ya ku iyayena mata, ashe in dai har musulunci ya ba ku dama ma ku je masallaci ku yi sallah, ku je masallaci ku saurari karatu, wannan Allah din nan ya ba ku dama ku je ku haɗu a wani wuri ije i karantar da ku, ashe ba daidai bane abin da ake lika musulunci cewa ya nan kafe mace ya lan kafe ta ya hana ta sakar ya cutar da ita. Jahilci yasa mutane suke faɗan wannan. Daga cikin mutane akwai wanda suke hana mace ma ta yi tafiya kwata-kwata duk da cewa akwai aminci, duk da cewa akwai kwanciyar hankali gaba ɗaya, saboda kawai ita mace ne sai su hana ta ta yi tafiya gaba ɗaya, su hana ta sada zumunci. Wai ai idan ta zo za ta yi tafiya za ta je ta ga maza ko za ta haɗu da maza ko za ta yi kaza za ta yi kaza. To musulunci dai ya ba da dokoki da ka'idojin da mace za ta rayu, tabbas. To a gaya mata wannan ka'idoji da dokokin, amma babu dalilin da za a ce wai mace ba za ta yi tafiya kwata-kwata ta je wani gari ba. Akwai wanda ta je wani gari ma ta yi tafiya ma ba za su bari ta je ba kwata-kwata, ba za su bari ba, sun hana. Wanda wannan ba daidai ba ne, wanda wannan kuskure ne. To nan mata annabi suna tafiya aikin hajji, amma a Madina ake hajji? Ba a Madina ake hajji ba. To nan matan sahabbai suke yin tafiya su yi taki tattaki su taho daga nesa su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, suna neman fatawa a wurinsa ya gare su addini bina adadin. So shi ma wannan ya ci karo da karantarwar musulunci, kada mutum ya fake da ainihin wato kishin addini da ko tsananin addini ya shiga haƙƙin mace kuma ya liƙa wannan aikin nasa ga musulunci. Alhalin al-islamu minhu bari, idan dai an samu aminci an samu kwanciyar hankali babu laifi mutum ya bar matarsa ta tafiya, kuma annabi ya bada ka'idar tafiya din sai ta dauki muharramin ta tafi. In dai tafiya ne ta kai yini da kwana ta dauki danta ya rasa ta tafi. Idan akwai larurar cakuduwa da maza a motar, shikenan namiji danta namiji ya zauna a kusa da ita, sauran maza su zauna kusa da shi, ba laifi. Tunda larura ce ba yanda za a yi, tunda ba ku da motocin da aka ware na mata kawai, ba ku da su. Duk wannan yana daga cikin rashin kula da haƙƙin mata. Yanzu wannan kun ga ai duk gata ne ake musu. Akwai waɗanda saboda tsananinsu sun hana ma mace ma ta ga wanda zai aure ta ma kwata-kwata, saboda muguwar al'ada wanda zai aure ta ma ba za ta gan shi ba, sai dai a tukuyo mata namijin nan ko yana da kyau ko bai da kyau, ko mai fasali ne ko mara fasali, ko mai hali mai kyau ko mara hali mai kyau, kawai sai dai a tukuyo mata ranar farko, ranar da za ta tare a matsayin amarya za ta fara ganinsa. To shi kuma wannan taimako ne, shi kuma wannan adalci ne, shi kuma wannan akwai tausayi a ciki, shi kuma wannan addini ne. Yanda aka halatta namiji idan zai auri mace ya ganta, haka kuma aka halatta ita ma mace ta ga wanda za ta aura. Karki yadda su tukuyo miki wani baki taba ganinsa ba ce shi ne mijinki, ba mamaki kina ganinsa ma ki tsoruta, ko ba ka bane ba. Shi ai ba lallai bane yadda ya aure ki bai ganki ba. Da dai an yi wannan irin rayuwarmu ta gargajiya, mutum ya tafi cirani kafin ya dawo sai a nema masa wata 'yar yarinya a anguwarsu, ko dangi ko ba dangi ba, a ce o kan fa sai wane bangamu, wance fa ya kamata wane ya aure ta, ba ta taba ganinsa ba, bai taba ganinta ba, watakila ita ta gan shi za a iya yin haka. Amma shi yana can cirani, wai gata aka yi masa, yana dawowa daga cirani sai yazo ya shiga dakin amaryarsa kawai a ranar zai fara ganinsa duk wannan al'adar an yi ta wai da sunan gata to a yanzu dai gaskiya ina jin ƴan matan yanzu ba za su yadda ba ko za ku yadda ba wanda za ta yadda ai mata wannan katsasabar a ji a kawo miki wani gashi-gashi nan ya zama miki dodo bai zai yi ba shari'a ta ba da dama mace ta zaɓi wanda ta ga ya yi mata kun ga wannan ai ƴanci ne na cewa wato hurriyatul ikhtiyar kenan ƴanci na ta zaɓi mijin da take so annabi alayhi salatu wasalam ya gaya wani daga cikin sahabbansa da ya aure ya ce da ka zo yin aure ka kalli yarinyar da za ka aura ka kalli ta sai ya ce a bai kalli ta ba ya ce to ka koma ka je ka ganta ka koma ka je ka ganta wannan ya nuna ashe ba laifi mutum ya je ya ga yarinyar da zai aura tana cikin shiga na mutunci da kima hankalinsa ya kwanta saboda yanayi na aure ra'ayi ne wasu suna ganin kamar farar mace ita ce kyakkyawa amma ba haka ba ne ita kyan mace ya danganta ga namiji yanzu wani sai ya ga baka kirin a duniya sai ya ga tafi masa kowa wannan bagar ita ce ta yi masa lambawan ɗinsa ko ba haka ba ne ba wani baya ma san mace farar ina faɗa ne saboda wanda suke gani ita fara ne tana wani rawar kai tana gani ita wance ne to akwai wanda yana ganin ki ma sai ya tofar da yau ai kwarai da gaske ko in baka ce a ga abin nan akwai wanda kuma bakar yake nema shi kuma haka Allah ya ga dama ya zaba kowa haka ita ma mace kowace mace tana da ra'ayin irin mijin da take so ta aura ba fari ko baki shine kyau ba wani abu ne da yake a zuciyar dan adam sai ya ji yadar su masa sai ka ji wani yayi maka so anan gurin shine hikimar da ta sa shari'a ta bada dama dukkan ma'aurata guda biyu su kalli junansu gani na aminci gani na yadda amma a bisa dokoki da ka'ida ta shari'a ba wai a bisa ra'ayi da al'ada da wuce gona da iri kamar yadda wasu mutanen kuma suke har ya zo ya wuce ya zama barna da ta'addanci ba wali yazu billah to ya kamata mu kiyaye iyayen da suke da wannan ra'ayi na su hana matansu ko ƴaƴansu mata su ga wanda zai aure su saboda tsabar kamewa da wai su suna da kunya da sauransu to wannan ba daidai ba ne a ba ta dama tun da shari'a ta ba ta dama annabi alayhi salatu wassalam da kansa wata mace wata rana iya zaune cikin sahabbai a masallaci kawai wata mace ta zo wata ran ta ce ya rasulullahi wa habtu laka nafsi na baka kaina da kaina kyauta fi sabilillah ta zo ta ba da kanta wa annabi wa habtu laka nafsi na baka kaina da kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta ya kalle ta sama da ƙasa yazo a riwaya fa sawwaba an-nazara ilayha ko fa sa'ada an-nazara ilayha wa sawwabahu annabi ya kalle ta sama da ƙasa sai ya kifa kan yi shiru bai ci komai ba daga nan malami suke cewa ashe ya halatta idan mutum zai nemi mace ya ganta karewar imani karewar ta gawa manzon Allah ga wata ta ce ya aure ta ya kalle ta to ba rashin imani bane idan mutum ya zo zai aure mace ya kalle ta Jabir dan Abdullahi ya ce na nemi aure a Madina na wata yarinya fa kuntu atakhabba'u laha zuwa nake da na kuya in na faki lokacin da za ta fito daga gidansu sai in je in samu wani lungu sai in tsaya ta fito na ganta sosai ba san ina ganinta ba sannan kuma idan ta juya baya ma in ta kallanta sai ta bace na daina ganinta in ji Jabir dan Abdullahi sahabban annabi wanda suke kusa da shi kaga shi addini ne kuma a musulunci bai hana ba amma a yi shi ala hududi shari'a a bisa ka'idoji da dokoki na shari'a wannan yana da kyau kwarai-kwarai da gaske an samu auratayya tsakanin Umar da ƴar Ali bin Abi Talib Ummu Kulthum Umar ya aure ta kuma ya ganta Ali ibn Abi Talib yarsa Umar ya aure ta kuma ya ganta to amma abinda ake yi wanda ƴan mata suke yi a yau na nuna tsiya da fitina lokacin da aka zo zance ta je ta yi wata shiga kamar tsirana ma za ta fito a gaban iyayenta za ta lankamo hijabi mai tsawo tana zuwa wurin saurayin sai ta cire gaba daya wallahi ki ji tsoron Allah ki kare mutuncin ki saurayin nan da kike zuwa wajensa kuna zance ba fa lalle ne ya aure ki ba nawa-nawa ne samarin da sun yi shekaru suna zuwa zance suna ganin wata wadda ta fi ki sai su canja kin yi kuskure kin bayyana jikinki ya ga komai a jikinki wata ma da azarbabi ma ta bari ma namijin ya taba jikinta babu wulakanci irin namiji ya zarme ya sa hannu ya taba ki kika bari kika kyale bai biya sadaki ba free of charge kyauta zai iya yiwa yazo kuma ya tafi bai aure ki bai daina ci ai na gama da wance ai wallahi tallahi ba wai ke ba ma ƴaƴan da kika haifa ma ba su da kima idan sa sai shi da Allah wannan ai kwasu na kammala da ita to ba ma wannan ba ƴar uwata yau lalacewa ta kai ga iyayen mu mata wai yanzu samartakan da ake yarinya ita take kai kanta dakin saurayi ita take kar ku ce wani oh wai ana yi wannan ba ai an fada wai wai oh kaza kaza ana yi wai hakuri a karanta muku gaskiya kawai wata kuma shagon su take zuwa haka kawai sai ta yi wanka da yamma ba ta da kokobo a jihunta sai ta je tana rabe-rabe ta daga sabulu ta gyara ta daga omo ta gyara wani yazo zai sai wani abu ta dan karbi kudi ta mika masa wulakantacciya kin wulakanta kanki baya ma ta kanta yana nan yana hada kudin sa oh wanki ce kin zo ne san da zuwa ki zo ki gama ko 500 bai zai baki ba in kin ci sa ya baki 100 na yanzu samarin sun gane ba sa bada kudi da yawa ce kai kina yaushe zan zo in ta bada kudi kalan ta zo ta yi min tutsu ai mata suna tutsu ta yi tutsu ta kifar da ki yanzu me ya kai ki bai wa Allah raba-raba na banza ki je ki kai kanki shagon saurayin ki wai kullum kuma da yamma har abokanan sun gane ai budurwarsa ce ai ta zo wani ma na takardar a shagon ne sai ta tafi tashan magare ta je ta tsare shi a can Allah ya tawaye Allah hoinu ko Allah ya kiyaye don Allah ku gyara muna so mu nuna muku kimar ku ne da mutuncin ku da darajar ku kuma wallahi iyayena mata wannan ba mutunci bane ba tarbiya bane ku tsare matan ku a gidan ku ƴaƴanku mata ku tsare su kusa da ku yarki mace budurwa tana dab da ke duk inda za ta je kin sani ba ku kyale su suna shegen yawo kamar kaji ba cakukwal kaza Allah ya san yawon da take a gida a gari haka yanzu su daga cikin matan suke da ƴan talla matan da suke ɗaukan jaura suna ɗaukar talla suna kaiwa su ma duk akwai su shi ma wulakanta kai ne ki tsare mutuncinki in ma larura ta sa za ki sai da abin to ki sa hijabin ki rufe jikinki amma ki je mutum yana taya kayanki yana taya ki wata ma sai ta yi kokawa da wani kafin ta karɓi naira biyar ɗinta ko ɗarinta na abinci da ya siya wata ma ba za a bata abin ba sai ya taɓa hannunta tukunna ya bata kuɗin kin wulakanta kanki kin tozartar da kanki kin yi abin da yake ba daidai bane na asha Allah ya kiyaye to wannan shine kadan daga cikin wato wani bangare na zalunci da mazaje suke wa matan su wanda suke rufe matan su kwata kwata ma basu ma san me ake a waje ba basu san ma me ake a duniya ba gaba daya tana gida wani fa ko radio matan sa ba ta ji radio wallahi ba za ta ji ba akwai matar da ta bugo min waya take cewa mijinta baya bari a je asibiti a gidansa nace saboda me yace shi bai yadda ba shi yana da kishi yaushe zai bar matarsa ta je gurin wani likita shi bai yadda ba nace shi kuma in ciwo ya same shi yana zuwa tace baya fushi kuma zai iya yiwa likitan da za ta duba shi mace ce ke ma sai ki ce ba ke yadda ya je asibiti ba dan kina kishinsa in ya so cutar ta zo ta kashe ku gaba daya a gida wannan rashin wayewa ne tunda kai baka da asibiti naka a kasar ku, duk kishin ka da musulunci ka da addinin ka baka da asibiti, ungiyar ka bata da asibiti naka da sawari na mata, musulmin ka ƴan uwanka na Najeriya ba su yi Muslim hospital ba a garin ku, to a sai ka hakura a matsayin larura ya zaka yi? Zaka zo mace ne tana nakuda ka bari ta mutu, tunda kuma kai ba likitancin ka karanta ba, kuma ka tura ƴar ka ta je ta karanta likitancin ba? To ya ku iyaye na mata, ya kamata mu san waɗannan abubuwa mu waye. Addinin nan yana buƙatar wayewa, kuma yana buƙatar bin ƙa'ida da doka. La tazlimuna wa la tuzlamuna, kar ku zalunci mazajenku, kada su ma mazajen su zalunce ku. La darara wa la dirara, babu cuta babu cutarwa. Abinda muka faɗa na daidai Allah shi bamu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah muke roƙo ya rangwanta mana ya kuma yafe mana, ya sa aljanna ita ce makoman mu. Nan za mu dakata sai masu tambayoyi, idan ƴan hizba sun karɓi tambayoyi sai a kawo sai mu ansa sai mu tashi insha Allah ta'ala. Kamar yadda muka faɗa za mu rinƙa fara karatu ƙarfe 9 insha Allah, kuma za mu rinƙa tashi ƙarfe 10:30 insha Allah. 9:30, karatun awa 1:30 kenan. Idan baki zo 9 ba to kenan kin makara. An fahimci wannan? Wacce ta zo 10 kuma to kenan wannan tambayoyi kawai za ta samu wataƙila ko wani abu na ƙarshen karatu kaɗan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.